Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Talata, 20 ga watan Nuwamba, shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Amma da farko, Zahra'u, ba mu kanin labarai.
A yau ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi nazari cikakke kan rahoton binciken da gwamnatinsa ta yi kan kisan Jamal Khashoggi. Yayin da fadar gwamnatin White House ta maidowa da ɗan jaridar CNN takardar izinin shiga fadar. A Liberia kuwa, hukumomin tsaro sun ce ‘yan ta’adda na barazana ga ƙasarsu.
To, kanin labarai kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, muna ɗauke da wani rahoto da ya muna dubi akan koma bayan da labaran ƙanzon kurege kan iya haifarwa a cikin al’umma.
Dole sai an nuna misali mutum ɗaya biyu uku an yanke wani doka da ake iya kai gidan yari shekara 20 ko shekara 10 an tabbatar da su, sannan za a samu tantancewa kan irin labarukan nan.
A yayin da 'yan siyasa kuma suka kaɗa gangar siyasar su a zaben da za a gudanar a nan gaba, wani irin hali al'umma ƙasar suke ciki kuwa?
Yanzu halin da muke ciki a Najeriya da yawan matasa duk shekara akalla mutum 250,000 ke botan ƙasa, amma ba mu samun sabon aiki na 50,000 ma kila a shekara a Najeriya.
Daga bisani kuwa za mu kawo muku sauran rahotanni da muke ɗauke da su. Kana kuma shirin noma tushen arziki na Mustapha Nasir Batsari zai shigo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni. Zahra'u, bismillah.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai duba rahoton binciken da gwamnatinsa ta gudanar kan mutuwar ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi, wanda aka kashe a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a ƙasar Turkiya. Kafafen dillancin labarai da dama a Amurka sun rawaito cewa jami'an tattara bayanan sirri na CIA suna cewa Yarima Muhammad bin Salman ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar a ranar 2 ga watan Oktoba. Ko da yake a ranar Asabar ɗin da ta gabata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce har yanzu ba a cimma matsaya ta ƙarshe kan wannan batu ba. Su dai hukumomin Saudiya sun musanta cewa Yarima Salman na da hannu a wannan kisa na Khashoggi, yayin da shi kuma shugaba Trump ya kwatanta rahotannin da ke danganta Yarima Salman da kisan a matsayi marasa tushe. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta mayarwa da ɗan jaridan nan na CNN Jim Acosta takardar izinin shiga fadar, inda ta yi mai gargaɗin cewa idan ya ƙi bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa a taron manema labaran da aka yi a fadar, za a sake janye takardar. Makonni biyu da suka gabata, fadar ta White House ta soke takardar Acosta bayan musayar kalamai da suka yi da shugaba Donald Trump a lokacin wani taron manema labarai. Gidan talabijin na CNN ya ce zai janye ƙarar da ya shigar da gwamnatin Trump bayan da fadar ta sauya matsayarta. A jiya Litinin, sakatariyar yaɗa labarai ta White House Sarah Huckabee Sanders ta ce suna maraba da dawowar Acosta, amma ta yi gargaɗin cewa za a janye takardar izinin shiga fadar ga duk dan jaridar da yake bin ka'idar da aka shimfiɗa, wato ta yin tambaya ɗaya kacal baya ga tambayoyin da za su biyo baya a lokacin bada amsa. Wani wakilin kotun tarayyar nan Amurka ya bada wani umarni na wucin gadi wanda ya dakatar da yunkurin gwamnatin shugaba Donald Trump da ke yi na aiwatar da wasu sabbin ka'idoji wanda za su hana bakin haure da suka shiga kasar ta haramtacciyar hanya samun mafaka. A jiya Litinin, alkali John Tiger na kotun gunduma a nan Amurka ya bada umarni inda ya ce majalisar dokokin Amurka ta ayyana karara a dokan nan ta shigar da baki zama dan kasa ta INA cewa duk wanda ya shiga Amurka ta kowace irin hanya zai iya neman mafaka. Alkali Tiger ya kara da cewa matakin na Trump na yunkurin hana bakin haure shiga Amurka ya saba wannan doka da kudurin majalisar dokokin kasar. A ranar 9 ga watan Nuwamba, Trump ya fitar da sabbin ka'idojin inda ya ce duk daukan matakin ya zama dole lura da dubban bakin haure da suke kan hanyarsu ta zuwa kan iyaka Amurka da Mexico wanda ba su da wani kakkaran dalili da zai sa a bar su shiga kasar. Gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran kungiyoyin Amurka ne suka shigar da gwamnatin ta Trump ƙara kotu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ana sa ran masu zanga-zanga a Faransa za su ci gaba da yin bore a yau Talata kan ƙarin kuɗin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi, wanda ake alakantawa da wasu tsare-tsare da suka shafi muhalli. Kusan mutane 20,000 da suka fita zanga-zangar inda suka datse tashoshin adana man fetur da gidajen mai da hanyoyi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga dandalin rahotannin mu. A karni na 21 ina tafe da abubuwa da dama da mutane kan gani wanda sauye-sauye akan samu, kuma hakan kan iya haifar da abubuwa da dama musamman idan aka yi amfani da yanda akan yi amfani da labaran kanzan kurege. Musamman kafofin sadarwar zamani na taimakawa wajen yada labaran nan da ba su da tushe balle asari. Me hakan ke iya haifarwa? Hawwa Umar ta samu zantawa da masana don sanin illolin da labaran ƙarya kan haifar.
Mutane kan yi amfani da shafukansu na sada zumunta wajen ƙirƙirar labari da kuma yaɗa shi. A wasu lokutan ma sukan buɗe shafi da suna ko hoton wani mai faɗa aji domin yaɗa irin waɗannan labarai na bogi. Na zanta da wasu da ke amfani da shafukan sada zumunta don karanta labarai don jin ko suna iya tantance labarin gaskiya da na ƙarya. Ga abin da Sa'idu Salisu ke cewa,
wani lokaci ma da na gani labari da aka ce min wai ai mawakin nan rara ake cewa ya rasu, comment da dama muka yi tabi cewa muka yi tabin cewa kan cewa ya gaskiya wannan al'amari daga ba muka zo ku tabbatar cewa ƙarya ne.
Ka san da cewa wasu mutane ƴan bayan fage sukan bude shafuka da sunan wani wata kafa sananniyar kafa kuma su rika yada labaran ƙarya?
Barrai akwai wanda za ga cewa a profile ɗinka kai kanka kai da kake karantawan za ga wani ya dauki profile ɗinka hotonka zai sa sai rubuta wasu abubuwa sai ya ce kai ne. Duk wanda ya ga hotonka zai ce to ai wannan me yasa yayi wannan fustin? Ni kaina an sa hotuna na a wasu profile ɗin wanda ba na bai sanga hotuna ne kuma sai a rubuta wasu abubuwa a ciki.
Wani masanin tsaro Al-Mustafa Liman ya bayyana yadda wasu ke yada labaran ƙarya don kasuwanci.
Mutum ne ya fara business, ya fara kasuwanci, amma san yake a rinka ziyartar yanan gizon shi sai ya bada wani labari mai ƙarya na ƙarya wanda zai jawo hankulan mutane da dama. Hankulan mutane sai a ce ina aka yi wannan labarin, sai a faɗi sunan kamfaninsa saboda mutane ya samu traffic, ya samu mutane da ke ziyartar wannan, daga nan sai ya fara zance.
zancen advertisement daga nan sai fara zancen kasuwanci in ba zuwa ake ana kulle su ana sa doka tana aiki akan su ba wannan abin ba barin shi za su yi ba dole sai an nuna misali mutum 1 2 3 an yanke wani doka da ake iya kai gidan yari shekara 20 ko shekara 10 an tabbatar da su sannan za a samu tantancewa kan irin labarukan nan
wani lauya a Abuja mai suna barrister Bala Usman ya ce sai gwamnati ta tsaya tsayin daka domin ganin an kawar da wannan lamari
saboda abu ne wanda yake da wahala wanda kuma dole sai gwamnati ta tashi tsaye idan ba ta yi tsaye ba abin yana girma zamu kai lokacin da kai mutane za su iya shiga cikin wannan yanar gizo kowa ya faɗa abin da ya ga dama a bata mutane suna a jawo fitina so ni abin da nake gani yanzu lokaci da gwamnati ya kamata ta sa ido ta san yanda za a yi a magance yaduwar irin waɗannan rahoto na ƙarya suna bata sunan al'umma suna kawo fitina abubuwa ne marasa daɗi
yaɗa labaran ƙarya a shafukan sada zumunta ya zama ruwan dare wanda hakan ke kawo illa ga rayuwar al'umma tare da zama ƙalubale ga aikin jarida Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hauwa Umar Sanin kowa cewar makon da ya gabata hukumar zaben Najeriya INEC ta bada umarni ga ɗan siyasa da su fara yakin neman zaɓe a ɗaukacin ƙasar gabanin zaben da za a gudanar na gama gari a shekara mai zuwa. Shin me hakan kan iya haifarwa ga al'umma sannan kuma kasancewar ɗan siyasa za su zo neman su a wannan shekara mai zuwa? Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana wannan rahoton.
A yanzu haka dai ƴan siyasa sun bazama wajen fafutukar neman ƙuri'un jama'a a Najeriya bayan da hukumar zaben ƙasar ta buɗe ƙofar yakin neman zaben shekara ta 2019 a ranar Lahadin nan da ta gabata. Yanzu dai kimanin shekaru 3 da rabi kenan da gwamnatin APC ke jan ragamar mulki a Najeriya, al'amarin da masu nazari ke ganin cewar APC na da jan aiki a gabanta. Bisa la'akari da yadda rikicin cikin gida ya dabaibaye jam'iyyar ta APC. Tsohon kwamishinan labaran jihar Niger kuma jigo a jam'iyyar ta APC Mr. Jonathan Batsa na cikin masu irin wannan ra'ayi.
To akwai gyaran da za a zauna wa'anda za a basu haƙuri, wa'anda a'a wani abin za a yi musu alƙawari, Domin yanda muke yanzu ba za mu iya zuwa neman zaɓe a haka ba in ba mu yi wa'annan gyaran ba. To ita jam'iyyar tana da matsala guda. In kuma His Excellency ya gano wannan matsalan to zamu tafi lahiya. Jam'iyya ce cikin ta akwai ma'asada, akwai ƴan asada da yawa. To in Allah ya bamu iko an gano idan zaren dai inda take a gyara, sai a gyara.
To a can gefe guda ma wasu daga cikin mazauna yankunan karkara na korafin rashin samun isassun ababen more rayuwa. Lurwanu Ahmad shine shugaban matasan Yangalu dake yankin karamar hukumar Magama ta jihar Niger.
Nan garin ba mu da famfuna na ruwa, sannan inda muke ɗiban ruwa yanzu da anka ce maka wata daya an samu wata daya, to wurin ɗiban ruwa ma a bayan daji sai an yi fada za a iya samu wata tara ana wahalhalu akan ruwa saboda babu wadatar ruwa.
Shi ma dai Awal Ibrahim mai daji da ya taba zama kansila a karamar hukumar Kwantagora ya ce rashin aiki ne ya fi addabar matasan su.
Sannan akasari mu matasan Kwantagora ana ce muna ce mazauni ba mu da sana'a, mu so mu je gidan ƴan siyasa kuma wannan ƙarya ne. Muna da buƙatar aiki, kaga ni kamar na nan na taɓa yin kansila amma ina iya yin aiki kowane iri yanzu in na samu. Ire-ire na matasa suna nan basu da iyaka, suna da sana'a hannu wanda ke ba jari ba abin da suke samu wanda za su yi wannan aikin.
Gwamnatin APC dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen samar da ababen more rayuwa a ƙasar kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana.
Zamu dauki technical uku ɗaya kowane zone, zamu dauki vocational uku nake ganin ɗaya kowane zone. Yanzu halin da muke ciki a Najeriya da yawan matasa duk shekara akalla mutum 250,000 ke botan ƙasa amma ba mu samun sabon aiki na 50,000 ma kila a shekara a Najeriya. So haka in aka maida hankali ga technical da vocational, muna sa ran duk wanda ya fito daga vocational ko wanda ya fito daga technical zai samu sana'an yi. Sana'an nan yanzu shine kawai zai rage mana wahalan da ake ci a ƙasar nan, amma maganar aikin office yanzu babu shi.
Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasir Batsari. Tsaro shi ne ginshikin cigaban al'umma. kasashen da suka ci gaba fadin duniya suna tankaho da yanayin tsaro da ake da shi a cikin kasashen su. A jiya ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bude wani taron kasa da kasa a birnin tarayya Abuja wanda ya haɗo manyan masana a harkar tsaro na fadin duniya. Don haka Nasu Hassan Maina Kaina ya kokarin hada mana wannan rahoto ga nashi.
I therefore charge the armed forces, particularly our air force.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ke bude babban taron manyan hafsoshin sojojin sama na kasashen duniya da ake yi a nan Abuja kan yadda za a yi amfani da karfi irin na sama wajen tunkarar yaki irin na Sarika Noke inda yake kara zaburar da sojojin Najeriya musamman sojin sama. Yace yana da kyau mu bayyana muku cewa an samu ci gaba wajen sha'anin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya inda muka karya lagon ƴan Boko Haram ta hanyar ana su sakat ko ma kwace garuruwa illa iyaka dai sai dan abin da ba a rasa ba na kai hari nan da can. Cikin jawabinsa babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar yace yadda salon yaki ke canzawa a duniya to kuwa ya zama wajibi a canza yadda ake tunkarar al'amarin.
Nigerian military has been engaging in irregular warfare of recent, particularly in fight against Boko Haram insurgents.
Sojojin Najeriya na tunkarar yaki irin na wanda ba niyo da kullum ba musamman yakar ƴan Boko Haram. Duk da irin wannan kalubale da ake fuskanta, sojojin saman Najeriya na taka rawa sosai wajen tunkarar matsalolin tsaro dake fuskantar Najeriya. Air Marshal Sadiq Abubakar ya taɓo kaɗan daga cikin irin wannan rawa da suke takawa.
During the 1st of June 2015 and 31st of October 2018.
Daga ranar 1 ga watan Yuni shekara ta 2015 zuwa ran 31 ga watan Oktoba wannan shekara, rundunar sojojin saman Najeriya ta tada jiragenta na kimanin awa 51,582 da minti 15. Jiragen yakin sojin saman Najeriya kazalika sun kai farmaki na kimanin awa 39,807. Al'amarin da ya dakile kazar-kazar din ƴan Boko Haram. Yau Talata ne kuma za a ci gaba da wannan taro inda babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin sama na kasar Jordan Major General Yusuf Al-Hainati zai gabatar da kasida. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ga dake da mutuwa mai ban tsaro sai soja.
To a gaida Hassan Maina Kaina. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi ne suka kawo ƙarshen wa'adin aikin wani asibiti mai zaman kanshi wanda aka kulle shi a dalilin aikata ayyukan asha na zubar da ciki. A jamhuriyar ta Nijar zubar da ciki babban laifi ne kuma haramtacce aƙida ce. Sulaiman Munni Barma gare ka.
Muna da doka wadda ke kula da abun da ake ce ma santé de la reproduction, kama lahiyar mata tun daga ɗaukar ciki har ƙarshe. Zubar da ciki yana cikin babban laifi nan cikin ƙasar. Mace ko budurwa ko wacce irin mace ce dai a zo lahiyar talau a ba ta magani don a zubar mata ciki, wannan doka ta hana shi. Sai ya zamanto binciken da an ka yi an gano wannan wurin irin wannan aikin da suke yi na asha, tunda duk abun da ya saba ma doka ya zama asha, da haka nan mun ka dauki matakin rufe wannan asibiti din.
A zahiri akwai wasu mutane da aka tabbatar cewa wannan asibiti tana ayyukan zubar da ciki.
Lalle da can ana ta jita-jita. Ba mu yi aiki da wannan jita-jita ba, tunda muna da kayan aiki waɗanda ke iya ba da dama a je a yi bincike. Sai da mun ka ɗauki lokaci an ka yi bincike an ka gano lalle akwai abubuwa da yawa da alamomi da kuma waɗanda ma dai sun ka kwatanta an yi ma wasu kuma an yi musu, kuma dai kamar mutanen inspector waɗanda mun ka iza lalle su sun ka binciko sun ka gano ana wannan aikin asha wannan wurin.
Ita kadai ce asibitin da aka fahimci cewa ana gudanar da irin wannan miyagun ayyuka.
To lalle ka san bincike ta yi ne ake, ta yi ne ake yi ana ganowa. Cikin wanga binciken an ka gano tana wanga aiki, tunda tana da protocol de partenariat da Niger cikin kundi wanda an ka samu hannu ta samu hannu da ita da kasar Niger da ministar ta kiwon lafiya. Babu zance wannan na kama zubar da ciki. an ce suna da wani kwadda wanda ke gare su, sai a yi kira, in an kai kira sai a ba yarinya magani ta sha, da ta fara ganin jina zuwa kenan zub da cikin, sai a zo a yi mata, a idda mata, shine ake cewa kamar ANU, aspiration manuelle intrauterine. A irin binciken da muka gano, duk wanda ta zo an kai mata shekara 30 take badawa kenan, kaga wannan abun ya saba ma doka.
Wannan irin hukunci ne ke hawan waɗanda aka kama da irin waɗannan laifuka na zubar da ciki.
Yanzu aikin da ya kamata mu yi na farko, mu liƙe wannan asibiti ce. Inspector ya zo duka ya ɗauki duk bayani da rapport da komi, an kai mu kotu saboda akwai abin da doka ta ce, duk wanda zub da ciki ga abin da ya kamata a yi mishi.
Gaida Sile Mummuni Barma. Masu saurare, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:20 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka a kan matsalar yi ma dabbobi allurar ƙara aukin nama, da ta ce yana kawo illa ga lafiyar ɗan adam.
Idan yanka nama sai su ma nama na allurar yi kiba domin su samu kuɗi. An gano cewa waɗannan magunguna da suke amfani da su suna da illa ga mutanen da suke cin waɗannan dabbobi.
Sannan za mu leƙa jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar domin jin yadda damanar bana ta kasance.
Mun godewa Allah saboda ruwan da aka samu ya hunada. Kenan amfani a gaskiya a jihar Maraɗi ta Gusum, sai in ce alhamdulillahi mun samu kayan gona fiye da na da wanda muke samu.
Ai saurare lafiya. To madalla, a cikin wani yanayi na nuna damuwa, kwamishinan kula da dabbobi da gandun daji a jihar Niger Nigeria, Honorable Zakari Bawa, ya kira wani taron manema labarai domin bayyana wa jama'a matakin da suka ɗauka akan wata babbar matsalar da ya ce sun gano na yi ma dabbobi allurar ƙara aukin nama, da suka ce tana yin illa ga jikin ɗan adam. Ga abinda kwamishinan ke cewa a taron manema labaran.
Mun kira wannan press conference ne saboda mu sanar da jama'a Niger State cewa akwai wasu abubuwan da ke faruwa yanzu a wurin kiwon dabbobi da kifi da kaji. Mutane saboda suna son su samu riba da yawa, sun fara amfani da wasu magunguna wanda ke sa dabbobi kiba, ko kuma idan yanka nama sai su ma nama na allurar yi kiba domin su samu kuɗi. An gano cewa waɗannan magunguna da suke amfani da su suna da illa ga mutanen da suke cin waɗannan dabbobi, ko su ci waɗannan ƙwai, ko waɗannan nama, ko waɗannan kaji. Saboda haka gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki cewa za a kafa kwamiti karkashin ministri na kiwon dabbobi da na noma da na kiwon lafiya da kuma NAFDA, domin su zauna su duba illa ko kuma illoli na amfani da waɗannan magunguna ga mu mutanen da muke cin namomin da ƙwai da sauransu. Sannan kuma ministri ɗina karamin kwamiti ɗina nan wanda ya kumshi wanda suke kula da wurin yanka dabbobi da kuma kasuwanni da ake sai da dabbobi za su rinka yawo, suna faɗakar da mutane cewa amfani da waɗannan magunguna ba alheri ba ne ga jama'a. Bayan an wannan faɗakarwa, don za a fara bi wanda suka ki daina amfani da wannan, za a kama su a hukantar da su, kuma hukantar da su za su biya kuɗi mai ɗimbin yawa domin mu samu mu ciyo kan wannan lamarin da ake yin da yake cutar da jama'a.
To a can jihar Maradin jamhuriyar Nijar kuwa Shu'aibu Mani ne ya zanta da wani hamshakin manomi akan yadda damanar bana ta kasance a yankin.
Ni sunana Alhaji Zanedu Joel wanda nake zamna a birnin Maradi. Ina ni manajan banki ne kuma ni babban manomi ne.
Wani labari za a ba mu danganta da shekarar bana a fannin noma?
To wajen damanar bana sai mu ce mun godewa Allah saboda ruwan da aka samu ya hunada. Kenan amfani a gaskiya a jihar Maradi ta Gusum dan nan ne nake aiki. Sai in ce alhamdulillahi mun samu kayan gona fiye da na da wanda muke samu gaskiya tunda ruwa ya isa dama babbar matsala ta fari ta ruwa ce.
Ka ci sarkin noma kenan kamar kadada ko eka nawa ake noma?
Muna noma da yawa saboda muna yin shi kaman kadan kasuwanci kuma da sabo. Ina yin ma fiye da eka 1000. Ina yin hatsi irin wannan na zamani wanda ake ce mishi kafe. Muna yin wake, muna yin dawa. Gujiya ce da aya dai bumayenta sosai saboda mu mun huba da ƙarfi gurin abinci da za a ci.
Shi noman a gargajiyance ne koko kuna surka da zamani?
To muna in ka dauki wajen mu kaga yanda manoma suke yi, mun ce mu kadan na zamani ne tunda mun hisu dan abin hannunmu wanda muna sawa taki, muna neman iri na zamani, muna daukan jirage, muna aiki da su, sai mun ce ma noman zamani ne muke yi.
Kuna gama da mutanen gari ne koko akwai sashin da ka dauka naka kai na ma'aikata?
Yanzu dai da gari ruwa muke aiki tun daga sassabe har zuwa amfani ya kai mu hudda cikin karkara ne muke inda gari ya kai gari 50 daga ko ina kuma mutane suna zawa suna yin kaman barema ana aiki kan sassabe kan shibka kan noma kan dida aiki na gona wanda ka sani kenan mutane ne za su zo su yi wuni abin da aka tsaida sai a biya su. Amma muna da yara namu wanda su kullum ne suke nan masu kula da su tunda ka san an sa aiki dole sai an sa wanda za su yi bayan su, shine muke cewa an kadirar masu kula da su.
Ban sani ba ko ana amfani da fasahohin wato mushanin gona?
Sarai makwa saboda gwamnati tana sa mana hannu ta ba mu goyen baya saboda ka san gwamnati a yanzu ta tashi ta juyo kanta wajen mutanen karkara saboda ka tabbata ko Amerika da ta tashi rungunta na hari noma ne da kiwo kuma yanzu bisu barba noma da kiwo. To mu ma yanzu kasar mu kamar abutun da tashi ne muke yi noma ne da kiwo sai gwamnati ta kawo mana wajen kiwo akwai mushanan elebaji da suke kula da dabobi wajen gona ana ba mu mutane har da inspector wanda su ce mana nan yayi kyau nan bai ba kyau kenan gwamnati ita lokaci akwai malaman gona da suke zuwa tun daga sassabe ko sassabe suna ce mana kar ku kashe ci gaba ta.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Shu'aibu Mani daga can maradin jamhuriyar Nijar, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida sarkin noma Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kukan aiko muna ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u matar Bashar Kansila, inda ta ce gaskiya ya kamata hukumar 'yan sandan jihar Bauchi a Najeriya ta gaggauta gudanar da bincike akan kisan da aka yi wa wasu matasa uku a wajen bikin tunawa da ranar haihuwar abokinsu da aka yi a unguwar Yaluwa a jihar Bauchi. Allah ya ƙara kara afkuwar haka a nan gaba. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen magance matsalar garkuwa da mutane yanda suka bullo da sabon salon kashe duk wanda baya da kuɗaɗen.
To a gaida Amina Buhari Auna da wasikun masu sauraronmu. Kafin mu karkara shirin namu, bari mu ba zara wuri domin Taimuna ta ba mu labarai a takaice.
Muƙaddashin shugaban rundunar sojin ƙasar Liberia ya nuna damuwa kan yadda 'yan ta'adda suke shiga cikin ƙasar daga ƙasashen makwabta. Yayin wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar Amurka, Kwamandan Sajan Mejo Kamo Duk Freeman ya ce ya zama dole a ɗauki matakin kare dakarun ƙasar. Domin hakan ya zama saƙo ga 'yan ta'adda da ke aikace-aikacensu a iyakokin ƙasar. ita dai rundunar dakarun ƙasar Liberia mai yawan sojoji 2000.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku na anjima, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A yau za mu so mu ba ku dama ku bugo ku bayyana muna ra'ayoyinku akan haƙoƙinku ga gwamnatocinku. Wai shin al'umma suna bibiyan abubuwan da gwamnatoci ke yi musu da kuɗaɗen da suka karɓa daga gwamnatin tarayya? Yanzu kuma a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma wanda ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni Dan Brown, da kuma injiniyanmu na yau, ni ne naku Yusuf Aliyu Har.